Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeli. Wakilai masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas sun fara isa birnin Al-Qahira a jiya Asabar domin sabunta tattaunawar tsagaita bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin Gaza ya cika watanni shida. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Bill Burns ya isa a jiya Asabar. Ana sa ran ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da tawagar Isra'ila za su shiga tattaunawar, a cewar ma'aikatar labaran Misra ta Al-Qahira a jiya Asabar. Hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na Gaza Khalil Al-Hayya. Ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo karshen yaki a Gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban Misra Abdel Fattah al-Sisi da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani akan mutanen da ake garkuwa da su. Kana ya yi kira gare su da su nemi amincewar Hamas, kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma. Biden ya kuma faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ba wakilansa a Al-Qahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaron sararin samaniyar kasar su ƙare idan Rasha ta ci gaba da kaiwa Ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya. To akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare, kuma ƙawayenmu suna sane da hakan, inji Zelensky. Shugaban ya yi ta kira ga ƙawayensu tsawon makonni yayin da Rasha ke ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa akan cibiyoyin makamashin Ukraine da garuruwa da kuma birane. Zelensky ya ce ya zuwa yanzu Ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama, amma sai ta zaɓi wace ƙadaranta za ta kare da su. Amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na Patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar Rasha wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan. Amma ya ce Ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, inda aka kashe akalla mutane 15 kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana. An kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan Congo ta Codeco, waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙa zinari a yankin. Harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen Gale da ke lardin Ituri. Sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne, inji Innocent Matukadala, wani jami'in gudanarwa na gundumar Banyali Kilo, wanda ya haɗa da ƙauyen da aka kai harin, yana shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban kwamandan sojin Iran a jiya Asabar ya sabunta alƙawarin da Iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin Isra'ila da lalata ofishin jakadancin Iran a Siriya, inda harin ya kashe mutane 12 ciki har da manyan janarorin Iran guda 2. Janar Muhammad Bagheri, ɗayan babban hafsan hafsoshin sojin Iran, ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar Janar Muhammad Reza Zahidi cewa Iran za ta yanke shawara akan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa. Zahidi shi ne babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar Litinin. Ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa Isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata. Wannan tabbas haka zai faru. harin da aka kai akan ginin ofishin diplomasiyan Iran ya yi tasiri a rincabewar da daddin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana Isra'ila ta yi ta shiryawa martanin na Iran. Wani na kusa da Prime Minister Roberto Fico mai ra'ayin riƙau ya doke wani jami'in diplomasiya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban kasar Slovakia kuma ya gaji Zuzana Kaputova shugaban kasa mace ta farko. Kakakin majalisar dokokin kasar Peter Pellegrini ya samu kashi 53.85 na ƙuri'un sama da kashi 98 na rumfadan zaɓe da ofishin ƙididdiga ta ƙidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya Asabar, inda tsohon ministan harkokin wajen kasar Ivan Krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. Krog ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kaddai a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin yakin neman sake zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden da kwamitin zartarwa na kasa na jam'iyyar Democrat sun fada a jiya Asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan Maris, kana sun kammala watanni uku farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu, lamarin da ya ba su daman yi wa Donald Trump da jam'iyyarsa ta Republican fintinkau a fannin kuɗi. Kwamitin kamfen Biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karɓi dala miliyan 180 daga watan Janairu zuwa Maris, kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba. Adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da Biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan Maris a zaurin taro na Radio City a Manhattan, New York, wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa Barack Obama da Bill Clinton. Trump da Republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan Maris, kana watan ya zo ƙarshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban ƙasa mai ci a shekarar 2020. Kwamitin kamfen Trump ya tara makudan kuɗaɗe a lokacin da ya sha kayi a hannun Joe Biden. A ƙarshe, ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar Pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantar ɓauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu, kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya Asabar. An kai harin ne a lardin Kibar Fatankwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan, wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar Taliban ta kasar Pakistan ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan Nuwamban shekarar 2022. Lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta TTP a takaice, kuma mai kawance da kungiyar Taliban ta Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tamo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin badaranci na yanar gizo, wato loan apps, waɗanda amfani da su ya zama ruwan dare tsakanin matasa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura saƙonnin karta kwana na yin barazana ƙazafi ga makusantan wanda ya karɓi rancen. Kusan kullum ana ƙara samun cigaba a fannin ƙere-ƙeren zamani, inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin Android Android ko iPhone na sauke gwamnatin manhajoji dake saukake musu ayyukan su na yau da kullun ciki da na rancen kuɗi a biya daga baya. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo.
Gaskiya na taba fuskantar wannan abun da bashi online wanda na kalla a zuma kashi na amshi 2015 ne kuma gaskiya lokacin biya yayi bari na biya ba da kwana ɗaya suka ringa tura ma contact din na message suna cewa na amshi bashi da sunan su kunna abun gaskiya ya man zafi inda ta sani ne da nasara da waya ta da basu kuɗi gaskiya na shiga tashi hankali wayar da kan wala kanta na sirri da ta kada ma sai sayan wata wayar ta kwatan kwatan ta sai na biya linki su uku sannan na sai sayan wata wayar sannan kuma basu bani hakuri ba sun ce mani abun da suka mani ba daidai bane kuma har abada na goje ta bazan ƙara shi da manhajar tunda ma kiran na awaya kwanakin bayan in amsa gaskiya da naji ma su ne sai in kashe wata saboda kan tsaya ma ina nuna musu martani ma bata lokaci ne kuma na faɗa kan da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutunci ko dai da miss kan zarafi
ita ma jagorar gidauniyar USN malama Umma Salma Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a basa yanar gizo
kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana na online sai suka kira ni wai sun tura min message sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta min message wai loan gashi na wai za su ba ni wai 200,000 naira loan nace mata I'm not interested why are injiri in clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai nace to kar irin mutanen nan da idan kai clicking ba zo su kwashe maka kuɗi to sai na shiga da na shiga sai na ga details na sa sunana sai na ga amounts of loan din da za su iya baka limit sai na zo sai nace ah ni fa na buɗe abin nan na gani I'm not interested sai nace mun to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details ɗina kawai sai ta approve min loan ɗin nan kwana uku da yin haka sai ina zaune da sai na ga loan na 9,000 da kuma 7,000 da baki nace to ma wane ne ma dai kuɗi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga message sai maida kuɗi 14,000 ɗaya kuma 18,000 sai nace ni yaushe na ci bashi kai sai ba ta tabari min ihu tana zagi na sai na mata screenshot kuɗin da aka turo min kenan kuma exact amount ɗin zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce Mrs. Kadima sai suka bu contact ina suka dinga tura messages a defamation of character farko suka ce mun ina da HIV I avoiding ina sannan na biyu suka ce mun wai ni kidnapper ce sannan na uku suka ce mun wai ina sace yara sai kuma wani message da aka tura ma sister na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace
to Umma Salma ya kuka wanye da su
daga baya dai suka ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details ɗinki ne ta approve miki loan sai na ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani tukunna kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details na ce gashi nan ga kuɗaɗen nan da aka turo min ga kuɗaɗen da na maida wallahi dai idan har ban biya ba dama za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balance da ce masa gaskiya ni ba zan balance ba because ban yi applying ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened day to din dai sun dai tuttura message kowa daga baya suka dina
masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma barin mu ji daga bakin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi
kaman da yanda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala kala daga cikin illolin da muka identify yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan an samu online loan sharks wanda suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi to amma ba a gane consequences din da yake zuwa daga baya in aka karbi bashin nan matasa sai kiga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata duk inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan dauki bashin in na dauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai yazo maka kawai WhatsApp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert din su yazo to kana ganin ga talla kuɗi nan zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun dauka to idan suka dauka nan kuma ba su samu sun yi beating deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai kiga daga ya karba anan in ya kasa biya ya je ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai kiga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcast casting a contact me karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting akai wai yayi raping wata yayi kashe ta ya burne a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su fadi inda yake su je su samu su mai da kudin su kin ga ba su ba da kudin su haka kawai ba amma ya zai dan ka karbi bashin kudi aje ana cewa ka kashe wani ko kai raping wani ko ai ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su broadcasting ana neman ka kaci bashi kaci kudin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai kiga ya affected din ka ya affecting family din ka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba
madalla coach Bilkisu wadannan fadakarwa zaki wa matasa akan wannan batu
fadakarwar da zan yi wa matasa is mai da hankali shi karban bashi daman abu ne da aka yi shi dan a taimaka idan kana da wani abu da zaka karba bashi ka sa kudin ka a ciki ya juya maka to falilallahi alhamdu zaka iya karban bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi mu kaman a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallah ba bashi ba karamin nauyi bane so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan dan kun ganshi ana offering muku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da zaku samu bane cikin sauki ku kashe kudin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan baka da plan din ga abin da nake so in karbi kudin nan in yi amfani da shi da kasan zai kara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kudin zaka je ka juya shi ne ma kai wani abu to a guje shi dan saboda daga karshe zaka je ka karbi kudin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family dinka cikin damuwa su ma
ngode a yanzu dai adadin manhajojin badaranci masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga FCCPC daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf da wannan shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata kwararren likita asibitin Kaura Hasau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger Dr. Manu Amadu yayi mana karin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi to a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman sugar da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani
shi sugar idan yayi karamci kwarai yayi kasa kwarai mutum faduwa ma yake ba ya iya komai dan haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in ya samu abin da yake jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci wadanda bamu san da su ba sinadarai da yawa wadanda jiki yake bukata wadanda bamu san da su ba in kai abin ke bukata ne ci abinci ba sai ka ci ba kai ganga eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kai ne lafiya no ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai yake a cikin rana ba za ka zubar da ruwan jikinka yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halitta su ma su yi aiki
kun yi maganar abinci kamar ni da ni misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi
yanzu ga lokacin muke ciki ai ba kada abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawaka shine zaci in masara gare ka ita zaka ci shin kafa gare ka ita zaka ci eh in ka samu dan nama shikenan ka ci abin ka gama da ruwa ka taushi
idan an yi ni marece ya taho ana shan bamban wasu tsutuka za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sahi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da itace a likitance me ya kamata
a likitance inda aka je wajen budin baki abin da farko abin da jiki yake bukata ruwa
na sanyi
kake dai ruwa
saboda
in sanyi sanyi yayawa shi ma yana zama matsala. Eh, abinda ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan, ruwa dai masu nan sanyi-sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga. Kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga. Yau alhamdulillah mun sani akwai su. Ina da baka dan misali kankana, irin su da bido. An sani wani biyin
bakin dan mangoro a barbar da sauransu.
To asa ga hula shi mangoro yana da wayanarka ga abinci. Dan ka aita ka tsantsan.
Eh.
Ai haka cika cikinka da mangoro sai ka iski ma cin abinci daga bayan kayan sallar tarawih abin zai maka wuya. Ka ci wani abu. Dan haka su kankana sun yi tunai mun zaki duka hada da su wajen gudu.
Su banana duka.
Su banana ba kwarai ba. Ka ci banana da yawa saboda ita ma in ta yi wa wayanarka gare ta
kuma. Kamar yanda mangoro yake.
Tana iya kumburi mun mutun ciki. Kankana dai ta yi mun zaki. Ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tamba.
Gasashi ko soyayye.
Kowane ne ka samu. Ka ci abinka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lo.
To ya kamata a ci ai ganga.
In aka ci ai ganga ai kuma ibada wuya zata.
A wai a likitanci ba ma ai
bada. A likitancin ma a likitanci.
Bai kamata ba a ci.
An ce in ka ci abinci ya kamata a ce ga wurin abinci, ga wurin ruwa, kuma ga wurin iska. Addini haka yace. Kai ko a likitanci ma haka ne. Cikin tubinka ya kamata a ce ga wurin abinci, ga wurin ruwa, kuma ga wurin iska. In dai ba haka ne ba, wallahi ibada ma sai tai maka wuya. Sai ka je kana sallah gwada hito ma gabaki. To wannan ai bai kamata ba. Kenan mutum ya ci daidai gurgudu.
To doctor, in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi, musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ciwon tumbi, hawan jini, da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinƙa cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu a lokacin azumi ana shan takaddama. Kamar me za ku ce wani irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka su yi rayuwa a lokacin azumi?
Eh, gaskiya akwai shawara wadda muke bada kore yaushe idan azumi ya zo. Musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan. Da farko dai mun sani akwai masu fama da estoma, ciwon tumbi ko ulcer. Mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba, muna ga mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama tuba komai, wannan yana sa ulcer shi tsananta, estoma ya tsananta. To shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci. Dan haka abinda muke cewa lokacin azumi, kai mai fama da estoma ka ga likitanka shi ya san ga abinda ya kamata ka game da estoma da azumi. Mutum jarabawa yake a gani in ana iyawa. In kana iyawa sai kai ka dauki azumi so dai so biyu ka ji estoma yana tsananta, la yukallifun lafa nafsa illa wus'aha, ko haka Allah ya ce ko eh sai ka aje kai abinda addini ya rada da shi cikin azumi. In dai ka dauka ka ji abin yana tsananta, aje je ci abincinka, daga baya za ka rama. Kuma akwai dubar da za a yi na fama da ciwon estoma. Na biyu akwai masu fama da cutar suga, musamman waɗanda ke allura. Shawarar da muke ba su azumi ba nasu bane, su zo su tambayi malamai yaya za su yi. Wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi, saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincinka tun ba je ko ina ba, to ka gaza to wannan yi ne da wuya ka kai shi lahiya lau, yana yiwa ma ka faɗi. Kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi bane. In ma ya yi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi, zai ba shi shawara kaka ya kamata yi. Yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi, amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba, yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba. To akwai ma waɗanda su ba allura suke ba, kwayoyi ne suke sha, su ma dai muna ba su shawara su ga likitocinsu waɗanda suke kula da su. Za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha. In aka yi haka aka karɓi shawarar likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala. Bayan wani akwai masu fama da ciwon tension, shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissashi hawan jini ma sun fi zashi lokacin azumi. Tunda ba abinci ake ci ba ai ganga. Tension nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba, kitse, maiƙo ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tension ko hawan jini. To ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sabilillah abin zai zo masa da sauki, tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga, kenan maiƙon shi na cikin jiki ragewa zashi. Idan ya rage kaga wannan hawan jini ragewa zashi. In ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi. In dai ya ci abinci fi sabilillah bai ci abinci ba ya yi ganga, saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini zaman to ya shi shigo idan wannan abun bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiƙo ai ta zai dauko waye unhuwani da ita kadan 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 sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abincin ma yayi ganga kike bai kwanta ba maiƙo bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa tana raguwa yana samun lafiya tana raguwa yana samun lafiya kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama in dai suna so sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci daidai gwargwado sai a rame kadan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za ya yi ga jikin shi tasi su ne ji nasara to zai ji sauki tension za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah
to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wani lokaci na azumi kayan itace da sauransu ya kamata a kula da su domin gujewa wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso mun da shan waɗannan tritotop kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna hasha kuma daga baya ai ta ganin likita
to mu ga lokacin na azumi gaskiya shawara da nake badawa abincin mutum ya san abin da zai ci saboda in mutum ya ci abinci lalam abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guma kuma guba tana iya ta kawo illa to abin zaka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a san shi da zawo ba a san shi da amashi idan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya unhuwani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su tritu ake ce mai komi yawwa tritu ba musamman ko menene ba a ciki yau in dai mutum
ya sinadarai ne masu araha kuma kada san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha
yau in dai mutum yana da mata ko akwai ƴan mata a gidan shi ai ba sai ya sai tritu ba ga hariya tsamiya ga tsoho duka waɗanda in aka shirya su sun fi lafiya ga jiki a shirya maka tsamiya a shirya maka tsoho lafiya launi ba sai ka sha tritu ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha ɗan tritu ki sha maka a wuce gona da yini kuma saboda ba ka san abin da a cikin tritu ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da
kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci
kai kwarai kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsaftace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbace tsaftatacce ne in na wuta ne a zaman to ya sha wutar in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka aita ka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
barkamu da wannan rana ni ne dan uwan ku Reverend Dallami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin Zabura 106 aya 3 wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abinda yake daidai a kowane lokaci Allah yana so ka zama da albarka albarkun nan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba menene albarkun nan lafiya nasara ci gaba tagomashi daukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikoki na shaitan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sauci danyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka kuma haka dan ƴan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu na yau da kullum ta haka nan ne kawai zamu zama masu albarka inda kake sauraro na a duk inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bari yi maka addu'a Ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ba zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin ko a kowane lokaci suna abin da zai kawo daukaka ga girma zuwa ga sunanka a cikin sunan Yesu Ubangiji na gode maka domin ka ji ka ansa min karbi yabo da daukaka a cikin sunan Yesu mai cetonmu amin ni ne Reverend Dallami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria. Da fatan ka samu albarka, da fatan kuma wannan mako zai zo maka da albarka, zai zo miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalanka, sana'arka, kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan Yesu. Ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka, ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki. Mu zama masu yin gaskiya, mu zama kuma masu kiyaye gaskiya, mu zama masu yin abin da Allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan Yesu. Nagode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.